This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murar Amurka ke magana a wannan lasariya kan mitoci 22-25 masu haron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM su ma masu na'urar computer suna iya jin mu yanzu ka kai tsaye ko kuma lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da Sarfilu Hashim da kuma sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragamar shirin daga nan birnin Washington DC ga kanun labarai.
Amurka ta yi Allah wadai da harin kwantan bauna da aka yi wa jerin gwanan motocin sojojin kiyaye sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a kasar Mali. Hukumomin kasar Philippines sun ce yawan mutanen da suka mutu a hatsarin wani jirgin ruwa ya ƙari ya kai 41. A yau Juma'a wani jirgin kasar Switzerland mai amfani da hasken zafin rana zai sauka a Hawaii.
To ma da lakanun labaran kenan, jam'iyyar APC mai mulkin a Najeriya ta yi taron shugabanninta da wakilan majalisun dokokin ƙasa. An kuma fara bukukuwar ranar soja a Najeriya. Shugaban Faransa François Hollande zai kai ziyarar aiki Kamaru. Bello Habib Galadanci zai gabatar da shirin Musulunci tushen rayuwa. Da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta yi Allah wadai da harin kwantan bauna da aka yi wa jerin gwanan motocin sojojin kiyaye sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a kasar Mali, inda aka kashe mutane shida da raunata wasu guda biyar. Harin da ya faru ne akan wata hanya mai tazarar kilomita 45 kudu maso yammacin birnin Tumbuktu dake arewacin Mali. Ungiyar Al-Qaida ce ta fito ta dauki alhakin harin. A wani bayani da aka fitar a yammacin jiya Alhamis, jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Samantha Power ta nuna jimaminta ga iyalan mutane shidan da suka rasa rayukansu a dalilin harin, wanda baki ɗayansu 'yan kasar Burkina Faso ne. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya ci alwashin cewa wannan harin ba zai hana Majalisar Dinkin Duniya taimakawa 'yan kasar Mali ba wajen aikin kawo zaman lafiya a kasar. Wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya sun lura cewa hare-haren da ake kai wa sojojin kiyaye sulhu na iya zama laifukan yaƙi a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa.
Amurka ta ce za ta dakatar da wasu shirye-shiryen ba da tallafi da take baiwa ƙasar Burundi saboda cin zarafin da 'yan sandan ƙasar suka yi wa masu zanga-zanga lokacin da suka fito suna nuna rashin amincewarsu da aniyar shugaban ƙasar na fitowa tsayawa takara karo na uku. Haka kuma Amurka ta ce akwai kura-kurai a cikin zaben 'yan majalisar da aka yi. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurkan ta fitar jiya Alhamis ta ce shawarar da shugaban ƙasar Burundi Pierre Nkurunziza ya yanke na fitowa takara karo na uku ta yi sanadiyar mutuwar mutane da yawa da tilasta a 'yan ƙasar Burundi sama da 144 gudu zuwa ƙasashe makwabta, har ma da janyo taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. Gwamnati ta Amurka ta ce shawarar gwamnatin Burundi na ci gaba da zaben 'yan majalisun da aka yi ranar 29 ga watan Yuni, duk kuwa da cewa babu wani zaman lafiyar da za a iya gudanar da zaben, ya ƙara dagula al'amarin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurkan ta buƙaci gwamnatin ta Burundi da ta saurari kiranye-kiranyen da ƙasashe ke mata na ta dakatar da zaben shugaban ƙasar da aka shirya za a yi ranar 15 ga wannan wata.
Ana shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin ƙasar Philippines sun ce yawan mutanen da suka mutu a hatsarin wani jirgin ruwa ya ƙari ya kai 41, kuma mutane biyar sun ɓata ba a san inda suke ba. Aƙalla fasinjoji 134 ne aka samu damar cetowa waɗanda suka tsira bayan da jirgin Kim Nirvana ya nutse jiya Alhamis, mintuna kaɗan bayan da ya bar birnin Omek da ke tsibirin Leyte. Yau Juma'a ne jami'ai suka ce an ƙara samo garawakin mutane shida, kuma iska da rashin yanayi mai kyau na kawo cikas wajen neman mutanen da suka ɓata. Binciken da aka kafa na nunin cewa rashin kyan yanayi da kuma kuskuren ɗan adam su ne suka janyo hatsarin. Masu shaida gani da ido sun ce igiyar ruwa mai ƙarfi ce ta doki jirgin. Hakan ya sa jirgin ya yi wata kwanar dole, fasinjojin da ke cikin jirgin kuwa duk suka tarwatsa ɓangare ɗaya cikin jirgin. Hakan ya sa jirgin ya fara nutsewa. Ma'aikatan ceto na amfani da injina wajen ɗago jirgin daga ƙasar ruwa a ƙoƙarin ceto mutane.
Prime Minister Malaysia Najib Razak ya yi watsi da rahoton da ake watsawa cewa ya karbi toshiyar kuɗi sama da dalar Amurka miliyan 700 daga wani kamfanin zuba jari na gwamnati. Jaridar Wall Street Journal da wata mujallar ƙasar ta Malaysia ne suka bada labarin bisa bayanan da suka daga rahoton binciken wani kamfani mai suna 1MDB da aka bayar. Rahoton ya ce an aika da kudade masu dimbin yawa har sau biyu zuwa asusun bankin Mr. Najib, inda da farko aka zuba dala miliyan 620, sannan kuma aka ƙara miliyan 61 a lokacin kamfen ɗin zaɓen da aka yi na shekara ta 2013. Sai dai wannan kamfanin wadda Mr. Najib ke jagoranta ana zarginsa da laifuffukan cin hanci da rashawa, kuma yanzu haka ana binsa bashin sama da dala miliyan 11,000. Haka ma'aikatan gwamnati da dama suna gudanar da bincike iri-iri a kansa, ciki har da wadda babban bankin ƙasar ke gudanarwa.
A yau Juma'a wani jirgin ƙasar Switzerland mai amfani da zafin rana zai sauka a Hawaii bayan kammala wata doguwar tafiya ya zagaye duniya da ba a taɓa ganin irinta ba. Tafiyar da ta kan tekun Pacific ita ce mafi hatsari. Jirgin wanda ya tafiya nisan kilomita 35,000 ya yi wannan shawagi ne ba da ko ɗigon mai ba. Yanzu matukin jirgin na Solar Impulse 2, Andre Bostwick, ya kafa sabon tarihi wanda ya tafiya mafi nisa wacce ta doke tarihin ba Amurkin nan Steve Posset ya kafa a baya. A lokacin yana shawagin ya ɗan gyangyaɗa na minti 20 a cikin jirgin yayin da jirgin zai sarrafa kansa. Da farko dai jirgin ya tashi ne daga Nagoya da ke ƙasar Japan a ranar Litinin bayan ya da zango na babu shiri na tsawon wata guda. An karkata alakar jirgin ne zuwa Nagoya saboda rashin yanayi mai kyau a farkon watan Yuni a tafiyar da ya yi daga Nanjing da ke gabashin China zuwa Hawaii. Wurin da ya tsayarwa shi ne a birnin Abu Dhabi da ke daular Larabawa. Wasu masana kimiyya 'yan ƙasar Switzerland ne suka fara ƙirƙiro wannan jirgi, wato Basbat, da sun kuma kwashe shekaru 12 suna ƙera wannan jirgin.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Doma da ɗazu-ɗazun nan ne jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta kammala taron shugabanninta da wakilan majalisun dokokin ƙasa, inda har yanzu ake rikici kan zaɓen shugabanni. Mun tattauna da Nasiru Adamu Laikaya kan inda na tambaye shi ko da gaske ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya halarci wannan taro.
Eh, kwarai da gaske, wato an yi taro da su shugabannin jam'iyyar APC da kuma 'yan majalisar dokokin tarayya masu waɗanda suke limar jam'iyyar.
To,
kuma shi shugaba Buhari ya yi jawabi inda ya nuna a mutunta muradun jam'iyyar ta APC. Kamar musamman ma wajen zaɓen shugabannin majalisar dattawa da wakilai. Amma ya ka lura an riga an kammala zaɓen majalisar dattawa da ake da shi shugaban majalisar da sauran mutamai. Yanzu abin da ya rage sai da ɓangaren majalisar wakilai ne sauran mutamai da suka haɗa da shugaban masu rinjaye da kuma mataimakinsa da mai tsawatarwa da mataimakinsa da jam'iyya suke so a daɗa waɗancan waɗanda ba su samu nasara ba a wancan zaɓen, waɗanda suke ƙarƙashin shi Femi Bajaj-Bemila kenan. Ina ganin abin da zai iya faruwa shi ne idan aka je majalisar, ba mamaki a wannan karin da yake shi shugaban ƙasa da kansa ya yi magana a iya mutunta muradun jam'iyyar. Amma ba za a ɗauke tsammanin kuma 'yan majalisar za su iya cewa wasu sashi daga cikinsu, musamman ma waɗanda suke daga sabuwar PDP da suka shiga APC, suke ba su amince da wannan tsarin ba.
To, yanzu ana iya cewa kenan shugaban ƙasan ya yi amai ya lashe tun da ya ce da ba zai sa baki a harkar majalisa ba, yanzu kuma ya sa baki?
Ba zan ce haka kai tsaye ba, domin kusan an yi ta kamar zance matsa masa lamba ne magana, saboda kusan an samu rikici da yake nema ya shafi harkar tafiyar gwamnati. Ina jin wataƙila wannan ne ya sa yake gani ya kamata ya sasanta 'yan jam'iyyar tasa, saboda akwai maganar miƙa sunayen ministoci a gaba don a samu a miƙa su a amince da su ba tare da an samu cikas ba.
Tuwa da wasu kalarci wannan taro?
Duk 'yan majalisar yawancinsu sun halarta da su shugabannin jam'iyyar APC ta ƙasa da sauran masu ruwa da tsakiya jam'iyyar, kamar 'yan kwamitin amintattu na jam'iyyar ta APC.
To, gwamnoni sun halarta ko dai babu su?
Su dama wannan taro kamar zan iya cewa bai shafe su ba, saboda su ma za su yi zama kamar da 'yan majalisar a keɓe. Maimakon a ce sun sa baki tun da shugaban ƙasa yana wajen, shi ya zama shi ne shugaban kowa kenan harkar ta jam'iyyar APC.
To, Nasiru, mun gode ƙwarai da gaske.
Yawwa.
A gaida Nasiru, a daidai lokacin da jami'an tsaron Najeriya musamman sojojin ƙasa suke fafatawa da 'yan bindiga a arewa maso gabashin Najeriya, an kuma fara bukukuwar ranar soja a Najeriya na wannan shekara. Mun tuntubi Kanal SK Usman, ɗaya daga cikin masu magana da yawun rundunar sojan Najeriya, duk inda ya mana bayani kan abubuwa da ake yi a wannan makon.
Abubuwa ne da dama, wato na farko akwai sadakar jama'a da aka yi, kuma yau juma'a an yi addu'o'i na musamman lokacin sallar juma'a. Wani abin farin ciki ma shugaban ƙasa ya sami halarta a masallacin da babban masallacin barkin soja inda aka yi addu'a. Kuma in Allah ya kai mu ranar Lahadi, Kiristoci su ma za su yi addu'a ta musamman domin wannan rana. Kafin wannan lokaci, ranar Asabar da ranar Lahadi, a sashen kiwon lafiya na sojojin Najeriya za su kai gudunmuwa ga sansanin 'yan gudun hijira musamman a Maiduguri, inda za su gudanar da ayyukan kiwon lafiya ko kuma duba mutane da kyauta kuma a ba su magani har na kwana biyu. Sannan ranar Litinin, in Allah ya kai mu, akwai wasu abubuwa da dama da za a yi a garin Maiduguri. Na farko shi ne ziyara makabartar inda galu waɗanda suka sadaukar da ransu wajen wannan yaƙi da ta'addanci, aka rufe su, za a yi addu'a ta musamman.
Wato sojoji ko?
Makabartar sojoji.
To.
Maiduguri. Bayan an yi addu'a ta musamman, shi shugaban sojojin Najeriya na ƙasa, wato Lieutenant General Kenneth Minima, zai ma sojoji bayani, inda kuma zai ba wasu lambar yabo.
Menene muhimmancin waɗannan bukukuwa da ake yi?
Muhimmancin shi ne, wato idan ka lura, wai an ce waiwaye adon tahiya. Kowace shekara akan ware rana guda wadda kuma kafin ita akan yi biki na musamman na kwana bakwai don a yi la'akari ko kuma a duba a gani shin shekarar nan da ta wuce me soja suka yi, me suke yi yanzu, kuma me za a yi gaba. Amfaninta kenan.
Ganin ayyuka da ke gabanku daga arewa maso gabashin Najeriya da wasu sassan Najeriya, wani hali za ka ce kuma sojojin Najeriya suke ciki?
Ya kusan kowane lokaci a yasin sojojin Najeriya suna nan, saboda aiki ne dama na sadaukar da kai. Suna nan wato kullum a shirin ko ta kwana yadda za su kare 'yanci da martabar ƙasa kamar yadda suke yi wajen yaƙi da ta'addanci.
Me za ka ce wa masu sha'awar wannan aiki na ku ganin haɗari da ke tattare da shi?
Gaskiya muna maraba da su. Sai dai wani abu guda shi ne, shi aikin soja ba wai sai ka rasa aikin yi ne za ka cike shi ba.
Kanal SK Usman, wannan magana da kai ta cewa ba sai mutum ya rasa aikin yi ba, kana ji waɗanda ke gurfanar da su gaban kotun sojan nan irin waɗannan mutanen ne?
Eh, kamar yadda na yi bayani kuma a wato na hidda wasu kasidu, an sami waɗanda su ba su fahimci ma kamar menene aikin soja ba, shi yasa muka sami tangarɗa a wani lokaci cikin yaƙi da ta'addanci inda aka waye gari soja da bindiga yana gudu. To kaga irin waɗannan kuma ko kwanan nan ma na ga inda aka kama wani ya gudo daga bakin daga, amma can ya je ya addabi mutane yana sace-sace, ya ce shi tsoro yake ya mutu. To abin da muke so mutane su gane, sau ɗaya kake mutu a rayuwarka.
Idan ba ku saka ke ba na manjakun bukate ba laushe.
Shugaban Faransa François Hollande ya gargadi shugabannin Afirka su mutunta tsarin mulkin kasashensu ko kuma su fuskanci fitina da boren jama'a. Shugaban na Faransa wanda ya magana a Cotonou a ci gaba da rangadi da yake a wasu kasashen Afirka zai wuce zuwa Kamaru an jima kadan, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Muhammad Danda ya yi ko mana.
A bisa ga yakan shugaban kasar Kamaru Paul Biya ne, shugaban kasar Faransa François Hollande yake kawo ziyara a kasar Kamaru a yau din nan. Zai sauka yayin da an jima da misalin karfe 4:50 agogon Kamaru, inda shi shugaban Kamaru Paul Biya zai tarbe shi a wannan ziyarar. Shugabannin kasashe biyu za su tattauna ne kan dangantaka da ke tsakanin kasashe biyu, dangantakan da aka san cewa ta sadu da matsaloli da kuma nasarori ta kowane fanni. Tattalin arziki, tarihi, siyasa, Kamaru da Faransa suna da abin faɗi. Ziyarar François Hollande a ƙasar Kamaru zai kuma ba da daman ambatar yaƙi da Kamaru take yi da 'yan ƙungiyar Boko Haram da kuma irin taimakon da ƙasar Faransa take kawowa da kuma kila za ta sake kawowa nan gaba. Awowi bakwai shi ne shugaban ƙasar Faransa zai yi a ƙasar Kamaru. Yarjejeniyoyi huɗu za su samu hannu. Tattaunawa tsakanin shugabannin kasashen biyu za a yi shi har tsawon awa guda, sannan kuma akwai ganawa a tsakanin 'yan majalisu na ƙasar Kamaru da kuma na Faransa, haka kuma a tsakanin 'yan kasuwa na kasashen biyu. Wato za su yi hakan ne a fadan shugaban ƙasa na Kamaru a yau din nan da asar. Akwai kuma zantawa da manema labarai da shi François Hollande zai yi kafin liyafar da tukura aikinsa wato shugaban ƙasa Paul Biya shirya masa. Har yau shi shugaban Faransa zai gana da wasu 'yan Kamaru da kuma 'yan Faransa da ke zaune a ƙasar Kamaru din. Shi shugaban Faransa na 24 shi ne na bakwai da ya kawo ziyara a ƙasar Kamaru, ziyaran da zai kammala a yau din nan da misalin karfe 11:20 na dare. Muhammad Danda, sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Kamaru.
Muhaya ya ji rigin sama sai Kamaru, su ma 'ya'ya ne a hararu, mani imta ne a cikin hairu. Ga ahija nan ba alfaharu, kuma ga ihisani ba sharu, daga nan jirgin mu ya dirka.
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogon mu na ci karfe 11:17 ga Bello Habib Garadanci da shirin mu na gaba.
Musulunci tushen rayuwa.
Allahu ya rahamanu.
Shin yayi daidai gwamnatin demokradiya ta dinga kama malaman addini tana daure su ba tare da bayyana musu laifukansu ba?
Ya ai maka shine ake sai dan Boko Haram, ai amfani da wannan dama.
Za ku ji wannan a shirinmu na yau.
Allah shi ka ci dadiyanta.
Jama'a masauraran mu, assalamu alaikum. Barka da wannan lokaci. Malam Imam Sani Churuma ya samu kansa a hannun 'yan sandan farin kaya wato SSS a jihar Yobe da ke Najeriya.
Ana gozo zaɓe, na yi bayani a kan abubuwan da suke fatan zaɓe. Na yi bayanai a kan ga 'yan takara guda biyu, kowa zai iya zaɓen wanda ya gari wanda ya ga ya yi masa. Sannan kowa ya zaɓi wanda ya ga ya masa, ne ina gani ita ce yi ma waɗanda suke jagorantar gwamnati daɗi ba. Aka ce na zage su, na yi musu ba daidai ba, na yi ba aka je maganganu dai. Da sai kuma SSS suka kira ni bayan an yi zage an gama.
SS wato hukumar 'yan sandan farin kaya kenan.
Yawwa.
Sanda kake wa'azi malam, ka ɗauki ɓangare, ka nuna ga ɓangaren da kake so a zaɓa?
Gaskiya ban nuna ba.
Sai da ya share kusan wata ɗaya a hannunsa ba tare da gurfana a gaban kuliya ba.
Yan ne suka kai ni, sai suka je wajen soji suka ce to ga wannan mun zo da shi.
Aka aje ka inda ake aje 'yan Boko Haram?
Yawwa.
Ina ce aka kasan inda ake aje 'yan Boko Haram ne?
Koyi guard commander ne. Nike tambaya, nike ta yanzu nan kun zo an zo an aje yanar shiru har yanzu me ake ne ke ne ce a nan ɗin da akwai 'yan Boko Haram amma duk mun ɗauke su mun duk an kai su ku yi kaza. Nan ne mun gane cewa to ashe dama wannan guri an gina shi ne ta Boko Haram ne.
To ko su waye suka sa aka yi masa haka?
Bayan an yi kwana 32 sai wani intelligence ya je sami ne ke ta yawa amma da hanci za a sake sami ke ta yawa alhamdulillah. Su sojoji tun da ni ce gaskiya ba wani tambayin da suka yi, babu wani magana game da wani abu daban. A ƙarshe idan ni tambaye su in ce menene hikimar haka ne, sai ce a gaskiya su ba laifin su ba ne, su hukunci harka ta tsakanya da SS ne. Nake kuma SS ma wai su azumi ya fi tsarinsu ne, azumi na daga wayoyinsu manya ne daga gwamnati inda suka ce a kawo ne. Suka zo aka fito da ni sai suka ce ni to gaskiya yanzu inda ya faru sun yi hakuri ba wani abu babu wani abin da ya faru ya kamata su kwantar da hankalina.
Daga baya kuma aka ce mishi an hana shi jin salloli biyar a rana da sallar Juma'a.
Gwamnatin jihar Yobe an hana ni da ya karin sake yin sallar Juma'a kuma karin sake limanci na kamsa salawat kuma karin sake wato
kamsa salawat wato salloli biyar da ake a rana.
Su ma karin limanci karin jagoranci
kuma kaka sake jagorancin sallar Juma'a kaka sake jagorancin salloli biyar a rana.
Yawa in ji kamar su wa'annan wanda suka gaya mini.
Saboda haka na share sama da kwanaki biyu ina neman Audu Bego wanda shine sakataren yada labaran gwamnatin jihar Yobe Ibrahim Gaidam amma ban same shi a waya ba. Na buga mishi sau 10 wani abu kuma na aika mishi sakonni sai da takai ta kawo idan na buga sai in ji an ce
the number you are trying to call does not exist, please check the number and try again, thank you.
Bar mu taba wani batun na daban. Kungiyar mahaddata Alkur'ani a Najeriya ta ce tana da hanyar magance barar yara masu karatun allo. Ga wakilin murya Amurka Mustapha Nasir Batsari.
Matsalar yawan barace-barace ga yara masu karatun allo a yankin arewacin Najeriya matsala ce da ta dade ana fafutukar magance ta. To a yanzu haka dai wata sabuwar kungiyar mahaddata Alkur'ani da suka yi karatu a makarantun tsangayar sun lashi takobin ganin sun kawar da barar a tsakanin almajiran allon. Sheikh Hassan Musa shine shugaban kungiyar a Najeriya.
Barar da muke magana ita ce bara ta kananan yara wanda in aka duba almajirai yan tsangaya da suke bara a kantuna da tituna da tashoshin mota da wurin da duk bai dace ba za a ga shekarunsu baya wuce shekara 15.
Sarkin malaman jihar Niger wanda kuma shine sakataren yada labarai na kungiyar Alhaji Mamman Damariga ya ce suna da kwarin gwiwa akan wannan aiki da suka sanya a gaba.
Tabbas in aka mika aikin nan inda ya dace
sun san hanyoyin da za a bi a gyara wannan al'amari.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madala a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Ana sauraron shirin masallaci tushen rayuwa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe jama'a kudaden aikin haji sun yi tashin gauran zabo a wannan shekara. Ga wakilin murya Amurka Nasiru Adam Hikaya.
Farashin matakan kujerun uku sun hada da babbar kujera tashi daga arewacin Najeriya naira 897.476.59, kudu naira 905.556.59, matsakaiciyar kujera tashi daga arewa naira 797.456.59, kudu kuma naira 806.556.59, karamar kujera daga arewa naira 776.476.59, kudu naira 766.559. A zahiri an samu karin farashin kujerar daga wajajen naira 50 ga karamar kujera zuwa kusan 100 ga babbar kujera. Guzurin alazira yana nan kamar yadda aka saba mafi karanci dala 750 zuwa mafi yawa dala 1,500. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. To jama'a abinda muka tanada kenan a wannan juma'a. Sai ta juma'a insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sanjima.
Ko mai uba bai so ba ka zare da ba ta da nono Allah shi ka ci da tsiyanta tun da mai.
To a gaida malamai sashen Hausa na muryar Amurka ke magana karfe 11:23 da yan kai. Yanzu kuma ga nasihar azumi.
Ni ne Inuwa Zubairu Bauchi. Bismillahir Rahmanir Rahim. A cikin hadisi ingantacce kuma wani a wata daraja din da aka ba masu azumi, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasu da'awatin la turaddu, da'awatul walidi li waladihi, wa da'awatul sa'imi, wa da'awatul musafir. Wato Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'o'i guda uku ba a mai da su sai an amsa su. Na farko addu'a mahaifi da ya addu'a wa ɗansa, da kuma addu'a mai azumi yayin da yake azumi, da addu'a matafi yayin da yake cuɗanye da tafiya. Waɗannan lokatai wato masu daraja ne tunda ana samun amsa addu'a. kuma ya nuna cewa kowa ya rika fatan alheri wa dan musamman ma uba ya yi fatan alheri kada ya yi mummunan addu'a wa ɗansa tunda ana amsawa sai in bai yi ba haka ko mai azumi kada ya bari lokacinsa ya tafi a banza ya shagala a'a ya ta yin addu'a haka matafi kada ya tafi kawai ya dawo baya yin addu'a don addu'arsa amsasshiya ce.
To Ubangiji Allah sa mu dace. Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta email.
To bari mu fara da ra'ayin Haruna Muhammad Katsina wanda ya ce haba jam'iyyar adawa ta MNSD nasara da ke ƙasar Nijar ya kamata ki gaggauta magance rikicin cikin gida da kike fama da shi domin ke ce muke sa ran zaki iya cirewa 'yan Nijar kitse daga wuta. Saboda haka ina baki shawara da ki gaggauta haɗa kawunan 'ya'yanki domin samun nasarar lashe zaɓukan da ke tafe. Kamar yadda takwarki jam'iyyar APC da ke Najeriya ta samu nasara a zaɓen 2015. Hakika hare-hare a Najeriya ya ta'azzara, fata dai al'umma mu tashi tsaye da yawaita addu'a don ganin zaman lafiya ya tabbata a ƙasa baki ɗaya. Wannan sako ya fito ne daga Hafizu Balaraba Gusau. Muna jajantawa al'ummar garin Bam da ke ƙaramar hukumar biyu cikin jihar Borno bisa ga waƙiyar 'yan Boko Haram da suka afkawa ƙauyensu inda suka kashe mutane da dama kuma suka raunata wasu. Da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu wanda suka ji rauni kuma Allah ya ba su lafiya. A gaskiya ya kamata 'yan Boko Haram ku ji tsoron Allah, ku daina jefa al'ummar arewacin Najeriya cikin kunci da wahala musamman cikin wannan wata mai alfarma, in ji Ababakar Lawal gidan Dan Maye a Jargaba. Shi ma Malam Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe cewa ya yi. Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku bani dama na jajantawa al'ummar jihar Borno sakamakon kai hari da wasu 'yan bindiga suka yi wanda har ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, da fatan Allah ya kare gaba. VOA Hausa, Allah ya ji kan mutanen da 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla a garuruwan Kukawa da Munguno na jihar Borno. Mutanen da aka jikkata kuma Allah ya ba su lafiya. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa na tashe-tashen hankula na 'yan bindiga a jihar Borno da ma arewacin Najeriya baki ɗaya, amin, in ji Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe. To kuma mun ƙasar girka, ya kamata ku yi duk abin da ya kamata ku samar wa ƙasarku mafita daga ɗimbin basussukan da suka yi wa ƙasar katutu. Wannan sako ya fito ne daga Bello Ishaku birnin Fulani jihar Gombe.
To madalla, yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Amurka ta yi Allah wadai da harin kwantan bauna da aka yi wa jerin gwanan motocin sojojin kiyaye sulhun na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Mali, inda aka kashe mutane shida da raunata wasu guda biyar. Harin dai ya faru ne a wata hanya mai tazarar kilomita 45 kudu maso yammacin birnin Tumbuktu da ke arewacin Mali. Ƙungiyar ƙa'ida ce ta fito ta ɗauki alhakin harin. Amurka ta ce za ta dakatar da wasu shirye-shiryen ba da tallafi da take baiwa ƙasar Burundi saboda cin zarafin 'yan sandan ƙasar da suka yi wa masu zanga-zanga a lokacin da suka fito suna nuna rashin amincewarsu da aniyar shugaban ƙasar na fitowa tsayawa takara a karo na uku. Haka kuma Amurka ta ce akwai kurakurai a cikin zaben 'yan majalisun da aka yi. Hukumomin ƙasar Philippines sun ce yawan mutanen da suka mutu a hatsarin wani jirgin ruwa ya ƙari ya kai 41, ko mutane biyar sun ɓata ba a san inda suke ba. Aƙalla fasinjoji 334 ne aka samu damar cetowa da waɗanda suka tsira bayan da jirgin ya nutse.
Toma da lagashe ka masu sauraro, abin da ya sauwa kenan cikin shirin a yanzu, sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa. Da fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya. Yau kamar yadda kuka sani rana ce ta kofa buɗe. Kamin na madadin Sarfilu Hashim da kuma Julie da regression wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma injiniya da ya rika mata, a nan ne Sahabu Imam Ali zan dakata yin sallama da ku, mu zama lafiya.